sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Masauri assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Sakataren yaɗa labarai na mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu ya ajiye aikin sa, yace ba zai iya ci gaba da aiki a karkashin gwamnatin da take ganawa jama'ar ta'azaba ba. David Mayen Dengit ya faɗa wa shirin nan da ake gabatarwa a nan gidan rediyon da ake kira Turanci South Sudan in Focus cewa ya bar wannan mukamin ne saboda manufofin gwamnati marasa kyawu. Yace zan zama munafiki idan nace ina yi wa shugabanni biyu aiki duka a lokaci daya. Yace gwamnatin da take koran mutanen ta kuma take ganawa jama'ar ta wahala iri daban-daban, ba zan zama mai magana da biyu ba da sassan bakina daban-daban. Yanzu haka dai Dajit yana Denver a Colorado. Dengit da ya tsohon na hannun damar mataimakin shugaban kasar ta Sudan ta Kudu ne, wato James Wani Inga. Kuma Dengit din tun a shekarar 2008 ne yake aiki da Inga lokacin yana kakakin majalisar dokokin kasar a Juba. Sai dai mataimakin sakataren na yaɗa labarai mai barin aiki, wato Kalisto Lado, ya ce kawo yanzu Dengit bai mika takardar barin aikinsa ba. Gwamnatin dai ta sarbaki tun a cikin watan Disamba shekarar 2013 ne take faɗa da 'yan tawaye. Yakin basasan da ya kai kusan mutane miliyan 4 barin mahallansu, kana wasu kusan miliyan 6 suka bar suna buƙatar taimakon gaggawa a halin yanzu. Ma'aikatan kiwon lafiya na Falasɗinu sun ce sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa 7 a jiya Juma'a lokacin da dubbansu suka taru a bakin iyakar Isra'ila da Gaza. Ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar Falasɗinu ta ce cikin waɗanda aka kashe ko har da wani ɗan shekaru 16. Kuma rahotanni sun bayyana cewa Falasɗinawa 408 ne aka ji marauni sakamakon wannan rikicin. Wannan dai shi ne ya kawo adadin Falasɗinawa 27 kenan da aka kashe tun daga makon jiya lokacin da aka fara wannan zanga-zangar. A jiya Juma'a dai lokacin zanga-zangar sojojin Isra'ila sun harba hayakin nan mai sa kwalla, kana suka yi ta harbi da harsashi mai roba, amma daga bisani suka fara harsashi da harsashi na kwarai domin ganin masu zanga-zangar su samu nasarar balle shingen bakin iyakar ba. Domin ko masu zanga-zangar sun kona taya suna kusa da bakin iyakar, wanda wannan ya sa hayaki ya turnike sama dab da bakin shingen da ke bakin iyakar. Sojojin Isra'ila suka ce masu zanga-zangar sun ta jifansu da wasu abubuwan fashewa, yayin da wasunsu ma sun yi kokarin tsallake shingen a bakin iyakar. Fadar gwamnatin Amurka da ake kira White House ta bayyana cewa ta sa takunkumi ga mutane da kamfanoni 28 na ƙasar Rasha. Amurka ta ce ta ɗauki wannan mataki ne biyo bayan munanan tabiyoyin gwamnatin ta Rasha a kan harkokin demokuraɗiyyar ƙasashen yammacin Turai da ma sauran sassan duniya. An fitar da wannan sanarwar ce a taron manema labarai da aka yi jiya Juma'a a fadar ta White House, inda sakatare ya yaɗa labaran fadar gwamnatin Sarah Huckabee Sanders ta ce amma fa har yanzu Amurka tana so ta yi aiki da ƙasar ta Rasha. Ta ce abinda kawai muke fata shi ne ganin ƙasar ta Rasha ta canza dukkan tabiyoyinta. Sanders ta ci gaba da cewa za mu ci gaba da tattaunawa domin ganin mun samu kyakkyawan dangantaka a nan gaba. Takunkumin dai zai shafi fitaccen attajirin nan mai ɗimbin tasiri a harkokin mulkin ƙasar da babban kamfanin sarrafa ƙarafa, sai kuma fitattun mutane da suke na hannun damar shugaba Vladimir Putin da wasu kamfanoni 12 da suke mallakan waɗannan mutane ne da kuma wasu manya-manyan jami'an ƙasar ta Rasha har su 17 da kuma kamfanin sarrafa makami mallakan gwamnati da wasu ɓangarorin kamfanin sai dai da bankin ƙasar, waɗannan su ne takunkumin zai mayar da hankali a kansu. Lokacin waɗannan rukunin da waɗannan takunkumin zai shafa za a daƙile harkokin dukkan ƙadarorinsu da ke nan Amurka ne, kana hana Amurkawa yin harkan kasuwanci da su. A jiya Juma'a da yawan 'yan majalisar dokokin Amurka da ma wasu masana harkokin ƙasa da ƙasa suka ce daman wannan matakin ya sun yi na'am da wannan matakin, suna cewa abu ne da ya dace a yi shi tuntuni. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump da gwamnatinsa sun faɗa jiya Juma'a cewa ba fa Amurka tana wani yakin cinikayya ko kasuwanci bane da kasar China. Duk da yake Trump din yayi barazana ƙara wani haraji na biliyan 10 akan kayayyakin kasar China da ake shigowa da su a nan Amurka. Yayin da ita kuma kasar ta China ta ce a shirye take ta mayar da martani. Kai, wannan fa shawara ce wanda sai ya samu amincewa na wakilan harkokin kasuwancin kasar Amurka. Kana a fitar da shi ga bayanan jama'a domin su tofa albarkacin bakin su. Don haka ba wani abu da aka aiwatar, inji Larry Kudlow, mai baiwa fadar gwamnatin Amurka shawara a harkokin tattalin arziki.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani.
Maryam Bugaji da sauraron basu sauraro barkamu da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan yanda za a iya kare yara kanana daga kamuwa da cutar rashin abinci mai gina jiki wato tamowa. Rahoton mu na biyu zai yi magana akan hobbasan da matan gwamnatin Najeriya suka yi wajen magance mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. Shima rahoton mu na uku zai yi magana ne akan kokarin wayar da kan mata masu juna biyu da kuma mahimmancin awo yayin goyon ciki da haihuwa. Rahoton mu na hudu zai yi magana akan taron bita da ya gudana a Bauchi domin fadakar da yan jarida da kuma malamai akan mahimmancin kula da lafiyar mata masu juna biyu da kuma alfanun tazara haihuwa. Rahoton mu na biyar wanda kuma shine rahoton mu na karshe zai mana magana akan cutar sankara daji wato kansa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasir Yakubu Birnin Yaro.
Cutar tamowa cuta ce da take addabar yara ƴan ƙasa da shekaru biyar, kuma masana harkar kiwon lafiya sun tabbatar da ana iya magance cutar. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto game da matakan da za a iya ɗauka domin magance cutar ta tamowa.
A yayin da matsalar cutar tamowa tsakankanin yara ƴan ƙasa da shekara biyar ke daɗa yawaita, musamman ma a yankin arewacin Najeriya, masana akan abinci mai gina jiki sun ba da shawarar hanyoyin da iyaye za su bi don kare ‘ya’yansu daga kamuwa da cutar. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i ne a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano ya bayyana hanyoyin da za a kauce kamuwa da cutar ta tamowa.
Shawarar da nake da ita akan mata, ina da kyau in faro tun daga kan maza. Yana da kyau a ce iyaye maza da matan gabaki daya su duba daga duk lokacin da aka ce ya musamman barin fara ta kan yaya mata, tunda galibi is a vicious cycle in ya kasance akan ya mace daga lokacin da aka ce ta kawo shekarunta na balaga. Yana da kyau a ce tana samun ingantaccen abinci mai gina jiki. Idan aka ce ingantaccen abinci, ba wai ana nufin sai an ce a ci kaza, a ci kwai, ba haka ake nufi ba. Duk wani sinadari da yake ake samunsa a cikin kaza, kwai, nama, ana kuma samunsa a cikin amfanin gona kamar su wake, waken soya da sauransu. Saboda haka idan an ce a ci ingantaccen abinci, abin da ake bukata a lokacin da mutum ya tashi zai ci abinci, akalla a ce a abincinsa akwai sinadarin protein wanda shine yake da alhakin gina jiki, akwai sinadarin mai, akwai sinadarin vitamins wanda su ma suna kokarin kare jiki daga kamuwa. Magana shine a ci ƴaƴan itatuwa, a ci ƴaƴan itatuwa. Kada ya zamana cewa ko da yaushe kawai tuwo, shinkafa, tuwo, shinkafa, wannan ba su ne abinci ba. Ya zamana lalle cewar jikinsa zai sami waɗannan sinadaran, kayan lambu, kayan marmari, ganyayyaki, za su taimaka wajen samar wa da jiki, domin akwai abin da yake a jikinsu da sauran abincin ba zai ba su ba. Tunda mai sauraro zai yarda da ni idan na ce waɗannan yana ganinsu kamar ruwa ne. Ruwa ne. To nau'in sinadarin da ake samu daga jikinsu galibi shi kuma baya zama a jikin abin da yake kitse fat ko jikin mutum. Dole sai ka samu su ta jikin waɗannan ganyayyaki za ka ci. Sannan kuma ɗan kifin nan gashi nan ba tsada ne da shi ba kifi. Akalla yana da kyau a ce ɗan adam akalla a wata, musamman mu ce mace muka, akalla ta ci sau ɗaya ko sau biyu a wata, namiji sau ɗaya ko sau biyu. Saboda abin da ya sa shi kansa naman ba wai kowane nama ne ya kamata cewa wai mutum ya je ya ci ya ci ba, shi ma nan akwai matsalar da zai haifar mai zaman kanta. To amma yanzu da muna wannan magana, akalla a ce su ƴaƴa mata daga sun taho lokacin balagarsu ya zamana cewa suna samun ingantaccen abinci mai gina jiki. Saboda abin da ya sa matsalar ta fi kan mata, idan ba a yi sa'a ba, idan mace ta riga ta zama stunted, ta kamu da cutar yunwa, wacce cutar yunwan nan ta fito a fili yadda suke tsumbararru haka kwakwalwar take a tsumbare, to in ba sa'a akai ba, duk ƴaƴanta za ta kasance tana haifa har jikoki. Shi yasa yake da matsala sosai akan ƴa mace. Saboda haka su kuma iyaye maza su kula da cewar haƙƙinsu ne lalle ya zama da cewa suna samar wa da iyalinsu abinci mai gina jiki da ya dace, domin abin namu yanzu abin takaici ne. Faɗakarwar ya kamata kuna yi, ku ci gaba da ƙara faɗakarwa, domin ina faɗa ina sake faɗa, duk layin da ka bi shekara biyu ko uku baya za ka ga cewar ya ƙaru da tukuba tsire, ya ƙaru da gidan suya a dafa indomie da sauransu, kuma galibi masu zuwa gidajen wannan abincin magidanta ne maza. Ma'ana ka ga ba su kai wa iyalinsu mata sun ci ba, domin inda ya kawo gidansu to ba zai je wacewa ya ci ba. Kuma da wahala ka ga wanda zai tsaya an haɗa masa indomin nan ko an haɗa masa naman nan ya haɗa wa iyalinsa zai tafi masa da shi gida, to anan matsalar take. Sannan kuma yana cikin sanin cewa na farko, karo na farko ita wannan rayuwa ana fara tarairayo ta ne tun daga sanda aka ce ciki ya shiga mahaifa, shine wake kirgawa kamar a ce kwanaki dubu na farko a rayuwar bil adama, daga sanda ciki ya shiga mahaifa har zuwa sanda za a rai.
Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Alamu na nuni da cewa matan gwamnonin Najeriya sun dukufa wajen magance mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa. Inji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari.
A Najeriya, matan gwamnonin kasar sun ce sun dukufa wajen shawo kan matsalar matan da ke mutuwa a lokacin haihuwa. Alƙaluma daga hukumar lafiya ta duniya dai sun nuna cewar Najeriya ita ce ta hudu a cikin kasashen duniya wajen samun yawan matan da ke mutuwa a lokacin haihuwa. Akan haka ne ma uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello ta kaddamar da wani shiri mai suna Karama da zai mai da hankali wajen kula da mata a lokacin da suka ji nakudar haihuwa. Dr. Amina Abubakar Sani Bello dai ta ce a kokarin shawo kan wannan matsala a Najeriya, dukkanin matan gwamnonin kasar sun bullo da wasu shirye-shirye na musamman. da zai kula da matan a lokacin haihuwa kamar yadda tai mun karin bayani.
Kowace mu muna da irin abubuwan da ke taimaka ma mata wajen haihuwa. Yawanci mu muna da irin wayannan wajen gadauniyar mu da muke da shi. Target mu shine a rage mata da ke rasuwa wajen haihuwa akalla kashi 75 daga 100 mata da suke rasa rayuwarsu kada wannan abin ya same su a wannan shekarar guda daya shine target din mu.
An dai baiwa jami'an kiwon lafiya 120 horo na musamman da za su gudanar da wannan aiki a kananan hukumomi 25 da ke fadin jihar Niger, sannan da raba magunguna na hana zubar jini a lokacin nakuda da ma wata riga ta musamman da mace mai zubar da jini a lokacin haihuwa za ta sanya domin ya hana zubar jinin. Kamar yadda Dr. Mustapha Jibril da ke zaman kwamishinan lafiya na jihar Niger ya yi karin bayani.
Abin da za a dinga yi abin da daya da ke sa mata mu suke rasuwa wurin haihuwa shi ne zuban jini. To kuma me akwai kwayoyin da akwai ya ka bada idan mata suka sha dab da haihuwa ba su zubar da jini sosai ba. So akwai roban kuma da ake sawa idan aka sa ana fatan jinin zai tsaya. Idan ma jinin bai tsaya ba akwai rigan da ake sa ma mata wannan ya ka sa musu riga ana kiran shi anti-shock garment ana sa musu wannan rigan jinin zai tsaya. Idan suka fara zuban jinin nan ba abin da za a iya yi a tsayar da jinin nan. So za mu dauki hanyoyi guda uku kenan yanzu na tsayar da jinin nan. Wannan rigan idan aka sa ma mata da suke jini ko da ma kwana uku ne rigan na jikin mutum na mace ba za ta rasu ba har ga ko ina yake san a kaita ko kasan turai ne ko wani babban asibiti ne za a iya kaita har a yi takamaiman aikin da za a tsaye da jinin. To muna fatan cewa da wannan hanyoyin da in ya kabi shi insha Allah matan za su daina rasuwa a wurin a wajen haihuwa.
Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A maradin jamhuriyar Niger ma likitoci ne ke ci gaba da kokarin wayar da kan mata masu juna biyu alfanun zuwa awo. Shuaib Mani na da rahoto.
A madadin haka ne shirin karamin sani ukumi ne na gidan rediyon Amurka ya lika wata sabon likita mai suna Burja a cikin maradi inda madam Amadu Fatuma mai kula da binciken lafiyar mata masu ciki ta suma da cewa
awo yana da muhimmanci kwarai da gaske ga mata mai juna biyu saboda anan ne za a gano duk wani matsaloli da take tare da su ai kariyar ta ai kariyar dan da take dauke da shi.
Karamin takdiri mace mai ciki so nawa ya dace ta zo awo?
Awo kan daidai an doke shi a wata uku tana yin awo hudu har zuwa biyar cikin waɗannan Allah ya yarda sai ta sabka.
Ku da kuka san kan digin abin likitoci yanzu idan mace ba ta zo awo ba tana da ciki akwai wata matsala da ke iya afkuwa?
Kwarai da gaske ai rashin awo ga mace mai juna biyu babban matsala ce saboda ke da kike da juna biyu kina kwance gida ba ki san abin da ke tare da shi ba. Wata matsala tana iya samun ga dan ko garin ki wanda kuma in ba a shawo kanta ba da maza maza ana iya a rasa uwa ko a rasa dan ko a rasa su ma su duka gawaki ɗayan su. Inda ciki wata uku ya kamata ta zo a san lahiyarta a san lahiyar danta a diba ta tun da wuri dan a yi detectan wasu ciwuka da ba a ta san da su ba. In an ɗauki misali na fuskan cutar sida mace tun awon farko da ake cewa wata uku ta zo a nan ne za a sani in tana ɗauke da shi. A nan za a ɗauki matakai kwakwara wanda kenan ana iya kare lahiyar yaron shi da ke ciki kai ya samu wannan ciwon ana bibiya ciki har ta kai aihuwa. Akwai maganin kan da ya kamata a bata a ba dan kuma in ya fito shi ma a kula da shi dan dai kai ya samu wannan ciwo. Akwai allurai na rigakafin ciwon dahi masu muhimmanci wanda su ma ya kamata mace ta yi ta same su guda biyar a lokacin da take awon ciki. Kowannan abubuwa ne wanda ya kamata mace ta san da su in ta zo a wani diba jininta a san lahiyar jininta a san irin kalar jininta a san yanayin fitsarinta saboda kare cuta wani borin gishiri da yake iya abkuwa ga mace.
A nawa ga likita kuna samun mata masu ciki suna zuwa da yawa ko?
Ni da dai tana sabuwa ana samu ba laihi wallahi suna zuwa kai akai.
To yanzu ina gargadi za a yi mu matan musamman masu ciki
su kula da muhimmancin zuwa awo da nazawa aihuwa likita tunda Allah ya kiyaye ka kai ka aihu gida baka san irin abin da yake iya abba wani bijini yana iya keci ma mace kan azabro a zukin rasa rai ko kuma wata matsala can da ba daya iya zuwa wani irin dotaran ba ma kai bane zai zo kenan in biki zo likita ba iya sanin in kai ne ko in ba kai bane ba dan a duki mata kai kwakwara
madam Fatumata Ahmadu kenan wata likita ke bayani bisa muhimmancin awo sabon likitan na mai suna Burja Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar
Ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba Ubana za yaron zamani damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake kai da haifuwa kuma matan da yayan ma ya duba
a jihar Bauchi kungiyar HC3 ta gudanar da taron bita na yini guda ga yan jaridu da malaman addinai akan jaddada muhimmancin kula da lafiyar iyali da bayar da tazarar haihuwa ga mata domin inganta lafiyar su Amina Abdullahi Girbu ta aika mana da cikakken rahoto.
Na tuntubi jami'i a hukumar HCTrin Usman Inuwa.
To manufar wannan taro dai shine mu ƙara ƙarfafa gwiwa da kuma ilimi wa yan jaridu musamman wanda suke aiki a bangaren da ya shafi kiwon lafiya game da menene addinan mu nan guda biyu suke cewa ko suka ce kan abin da ya shafi lafiyar mata da jarirai da yara. Da kuma tazarar haihuwa da ma inganta kiwon lafiyar iyali da al'umma gaba daya waje to su ne asalin waɗanda muka tara kuma muka gayyato malamanmu wanda suka kasance sanannu a wannan jiha tamu ta Bauchi suka zo suka yi magana akan abin da addinanmu nan guda biyu suka ce akan kiwon lafiyar iyali da kuma tazara na haihuwa a tsakanin al'umma me ingancin sa me manufar sa kuma ma wai shin akwai wannan abun a cikin addinanmu nan guda biyu ko kuma babu da sauran su sun zo alhamdulillah sun fadakar sun fito mana da ayoyi na Qur'ani da kuma wayansu abubuwan da su malaman addinin Christianity suka gano daga cikin abin da shafi Bible din su akan kiwon lafiyar iyali
Malam Mustafa Baba Ilela shine bayyana muhimmancin tazara a musulunci
akwai wani mai suna Thomas Malthus amma su kuma malama addini da suka zo suka karbi abin sai suka dai yayyara suka ce a'a kar a ce a yage mutane a rage mutane illa dai a tsara haihuwa din illa dai a bada tazara wajen samun haihuwa wannan ya sanya a 1953 majalisar malamai masu bada fatawa a jami'atul azhar wasan jami'an azhar yau tana da wajen shekara 1000 a doran kasa jami'an azhar da yake misira sai aka yi wani kwamiti sai suka fitar da fatawa ta tsare da cewa lallai babu laifi a dauki matakin hana shigar ciki akwai dalilai da suka tabbatar da iyazanci wato halalci na wannan tsari na tsara iyali halal ne ba a wajibta ba amma halal ne a cikin inda yake zamowa ma dole a yi shi matukar dai an gano akwai cutar da ita wacce mai haihuwa ne ko kuma wanda za su zo da wanda aka haifa tun ne da kuma wanda yanzu ake shi yake shirin zuwa duniya akwai fa'idodi dangane da ainihin tsara iyali ko kuka ce a ba da tazarar haihuwa yana da fa'ida ga ita mai haihuwa
Malam Mustafa Baba Ilela kenan Dijan Abel Musa Adejo wanda jami'i ne a kungiyar fastoci ta kasar reshen jihar Bauchi wato kan yayi bayani cikin harshen turanci
The church is not against child schism and the church is not in support of stealing for children that you should have 4 children you should have 2 children no but The issue is, you can have as many as 100, provided, one, you consider the health of the woman, two, you'll be able to cater for them. Any attitude which fails to see that children are good gifts from the Lord is wrong. Psalm 127, where I quoted earlier, says, Behold, children are gifts of the Lord. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are children of one's fruit.
How blessed is the man whose quiver is full of them.
Pastor yayi nuni a addinin Krista inda aka yi hani da haihuwa barkatai da kuma kula da iyalansu. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Murya Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Cutar sankara ko kansa cuta ce da take kare yaduwa wacce take neman zama ruwan dare ga duniya. Shin koyaya cutar take? Halimatu Abdullahi na da cikakken rahoto da ta aiko mana daga dutsen jihar Jigawa.
Cutar sankara ko kuma kansa cuta ce mai radadi ga jikin dan Adam, kuma cutar kan haifar da tsuro da kan fantsama cikin sassan jiki inda kwayoyin halittar jikin mutum kan yi girma na wuce misali ko kuma ƙara yawa, da hakan kan janyo nakasar mutum ko rasa rayuwarsa baki daya. To ko menene asalin abin da ke haifar da wannan cuta ta sankara ko kuma kansa?
Ita cutar kansa da Hausa ake kiranta cutar sankara, cuta ce wanda musabbabin ta din ba a sani ba har yanzu dai ana bincike. To amma ita sankara an san cuta ce wanda take taba a halittan jiki, takan taba duk jiki, duka jikin dan Adam ko ina zai iya samun cutar sankara. A ciki zaki ga akwai cutar sankara da yawa, sankara ta mama mata, akwai kuma cutar sankara ta mahaifan mata, akwai cutar sankara ta mafitsara a maza, akwai cutar sankara a huhu, akwai cutar sankara a hanta, akwai cutar sankara a jiki ma haka. Wasu zaki ga ai daga tabo sai kuma ya zama kansa. To dalilin da yake faruwa mutane da yawa ba a ganowa shine ba a zuwa asibitin da wuri, yasa kasayen da suka ci gaba ake wannan screening duk shekara ko kuma duk bayan wata 6, duk bayan wata 3 ya kamata ka je duka a dudduba ko ina a gaba ka da wannan cuta. Kai kanka tana jikinka ba za ka sani ba, kuma hita shekara 3-4 ka ta bayyana. Tana bayyana kuma daman ta yadu ta karfin wannan wajen.
To ko akwai wani rigakafi da ake yi domin hana kamuwa da cutar ta kansa?
Rigakafi ya danganta wacce ce daga ciki, tunda mun faɗi kansoshin da yawa ne, kamar rigakafin sankara ta mama. To shine da farko mace tun a gida a ce ta koyaushe duk bayan sati ɗaya ko duk bayan wata ɗaya ta tattaɓa mamanta ta ji, duk sanda ta ji wani ɗan ƙullutu a ciki wanda bata san da shi ba, to lallai ta garzaya asibiti likita ya duba a tantance. Sannan kaman sankara na mahaifa shi ma wannan ana zuwa asibiti duk bayan wata 6, akwai abin da ake ɗauka a bakin mahaifa ɗin, akan ɗauki su cells ɗin kwayoyin halittan wajen, to a duba idan suna da alaƙa da zama kansa to wannan kin ga sai ai maganin. So babban muhimmi dai gaskiya shine mutum ya zo asibiti da wuri duk lokacin da ya ji rashin lafiya ko ya ne a jikin shi, likita ya tantance a duba. In ba haka ba, in har ta kai matsayin da ta fito fili to kuma maganinta.
Dr. Aliyu Fata kenan, ƙwararren likita mai kula da lafiyar al'umma a asibitin ƙwararru da ke birnin Dutse. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi da wannan rahoto daga dutsen jihar Jigawa, Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sawwakace nan a cikin shirinmu ne yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birnin Yaro da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji nasu ba, waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
A gaida malamai, abin da ya sauka kenan a wannan shirin, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com, ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Tubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri, ke muku fata alheri.